أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الهادي الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عن الأولياء والصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري. أنا cikin farkon كتاب الجمعة wanda shine littafi na 11 a cikin sahihul bukhari an yi babi guda 5 a cikin wannan kitabi za a tashi babi na 6 shine babu duhun lil jumu'a babi na 6 shine babi da zai yi magana a cikin abubuwan da suke abubuwan da ake da bukata da su ake bukatan mai tafiya jumu'a ya zama cikin su cikin abubuwa guda 11 kamar yanda Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo karkashin hadisin cewa duk mutumin da ya halarci jumu'a zai samu gafaran zunubi hadisin za a karanta shi a gaba zai samu gafaran zunubi tsakanin jumu'a da wannan jumu'a da jumu'an baya duk zunuban da yayi an gafarta masa da jumu'an da ta wuce in ya halarce ta da wannan jumu'an wanda ta zo wanda ya halarta misali yau to ya zana abubuwa guda 11 cewa sharadin samun wannan gafaran shine aikata waɗannan abubuwa guda 11 daidai gurgurdo to daga cikin abubuwa guda 11 shine wannan babin babu duhun lil jumu'a babi da yake magana akan adduhun lil jumu'a wato adduhun shine shafa mai adduhunu sunan mai ne da ake shafawa to amma sun fi kiran man da ake shafawa aka dan gashi saboda ya saboda ya kauda kura abun kura da sauransu sannan kuma musamman turare wanda musamman mai wanda yake hade da turare ana kiran shi duhun ko kuma mai ma duka gaba ɗaya wanda za a iya shafawa dan fatan jiki ta yi laushi duka dai nau'in tsafta ne da ake da bukata ga mai tafiya masallacin jumu'a babu duhun lil jumu'a babi zai magana akan adduhun shine shafa mai musamman a gashi yayin tafiya sallan jumu'a haddathana adam qal haddathana ibn abi zibin an sa'id al maqburi qal akhbarani abi an ibni wadi'ata an salman al farisi qal qala an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama la yaghsilu rajulun yawm al jumu'a wa yatatahharu mastata'a min tuhurin wa yadahinu min duhnihi أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وانا حديثا دا إسنادي شي زوا كان سلمان الفارسي رضي الله عنه واتو صحابي دا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يأي إلحاق إنسا تكين نسبا شي Salmanu minna ahlul bait ko lokacin da aka yi jayayyan cewa muhajiruna sun ce salmanu minhum lansir sun ce salmanu minhum lokacin da aka yi gazwatul hazabin ko manzo sa sun ce ku bar shi salmanu zo nan salmanu minna ahlul bait salmanu dan gida ne a wurin mu hadisin yana cikin zuwa kan salmanul farisi ibnul islam an zauna cikin sahabbai ana tattaunawa wannan yace ni dangin mu ni dan wane ne jikan wane kowa yana fadan nasaban shi da yake takama da ita cikin muhajiruna da lansiru da salmanul farisi ya daga hannu shi ba wata nasaba da zai fadi wanda wani muhajiri ko lansiri ya santa da shi ba kone ma mutumin farisa ne ko da ya daga hannu sai ya ce anabnul islam ni dan musulunci shine babana sai na umar ya ce a to ai ka mana wayo kuma duk wani iyayen namu wani abu ne in ba musulunci mu mato mu ai duka ƴaƴan musulunci ne sai ya ce ta ana ji kuna ta alfahari da iyaye ne shi yasa ni ma ce to bari ni ma in yi alfahari da abin da shi yafi komai tsada da ya kamata a yi alfahari da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace la yaktasilu rajulun yawm aljumu'a mutum namiji ba zai taba yin wanka ranan jumu'a ba wa yataṭaḥḥaru kuma ya tsarkaka yayi tsarki wato yayi alula mastata'a ko yayi wanka mastata'a gurgurdan iko min duhurin daga dukkan tsarkaka da zai iya yi wa yaddahinu min duhunihi sannan kuma yayi kwalliya wato ya shafe mai aka ko ya shafa mai a jikinsa aw ya massu min tibi baitihi ko kuma ya shafa wato ya tabi min tibi baitihi daga tiraran gidansa a wata riwaya min wato min tibim ra'atihi daga tiraran matansa wato koda bai da mai wanda yake shafawa a jiki ko aka wanda zai bashi ko laushin fata ko ya kauda masa a kura a jikin kai ko wani abu makamanci to koda tirare ne a wajen iyalinsa irin tiraran mata haka wanda yake kebantacce ne da mata tunda asali ba wani tirare wanda sunan wannan tiraren na mata wannan sunan shi tirare na maza kawai Allahumma illa dai ita mace ba a san in za ta fita saka tirare mai karfi wanda zai rinka daukar hankalin mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa mace sa tirare mai karfi wanda in ta wuce mutanen da suke gefe maza za su rinka jiyo turarenta wanda wannan kuma ba ya hana cewa kar ta saka turare kwata-kwata ta fita tana tsami ko wani abu makamanci ba ta saka turare mai ƙasa wajen ƙanshi ƙwarai amma in a cikin gidanta ne to saka turare ma wani abu ne abun bukata ne ƙwarai to ko da bai da wannan yayi amfani da turare min dibi baitihi wato turaren baiti dinsa dan ana kiran mata ana kiranta baitu matar mutum kamar imra'ar mutum ana kiranta baitinsa a ce ai wance baitun wane ce ma'ana ɗakinsa ce shi yasa Hausa masa cewa mai ɗaki ko uwar ɗaki ko mai ɗaki mai ɗaki na ko mai ɗaki mai ɗakin wance summa yakhruju sannan ya fita zuwa jumu'a fala yufarriqu bayna ithnaini a juma'an bai rabe tsakanin mutum biyu ba wato bai taka kafadin mutane ba at-tafarruqu bayna ithnaini shine tsallaka mutane mutum ya ki zuwa masallaci da wuri sai masallaci ya cika sannan kuma yace dole sai ya tafi ko dai sahun gaba ko kuma sai ya shiga can ciki yazo yana daddafa kafadun mutane yana tsallakawa wanda wannan yana sa mutum ya samu raguwar lada daga ladan da ake samu kebantaccen lada na Juma'a ko wanda karshe ma mutum zai asarar ladan Juma'a kawai dai in yi sallan Juma'a kamar yayi a zuhur ne wato ba shi da falalar wannan Juma'an saboda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki zuwa da wuri sannan kuma da yazo in wani uzuri ne ba ya tsare shi bai zo da wuri ba maimakon ya zauna daga daidai inda sahu ya kare sai ya ce sai ya tsallaka mutane ai shine wani kama na ai ya kamata in tafi sahun gaba ne ko to kaman ka indi ba ka bane Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu kawai in ka zo masallaci ka zauna a baya abin da nake nufi da Abubakar ba ina nufin Abubakar shi Abubakar da kanshi ba abin da nake nufi da Abubakar shine in matsayin mutum a masallaci bai kai matsayin na'ibi ba bai kai wato ba shine wanda idan baya daga cikin wanda idan liman wani uzuri ya kama shi zai iya bada sallah ba to kowaye ba muhimmancin ya je sahun gaba a sallah sai wanda matsayin shi ya kai cewa wannan daliman baya nan shi ma zai bada sallah ko shi ko wani ko wani to duka wa'annan ya kamata su zama dab da liman ne kuma babu laifi a buɗa musu su shiga ciki babu laifi duka na so shi sun tabbatar da haka cewa a iya buɗa musu amma wani mutum kawai haka ya zo ya ce shi dole sai ya shiga sahun gaba ko saboda na saba a can wurin zama na ne shi masallaci ba wurin kowa shi yasa manzo Allah sai kisa saddukhul kaukatin illa kaukata abi bakr ku rufe kowace irin kofa sai kofan Abubakar radiyallahu anhu sun la yafarriqu bayna ithnaini bai raba tsakanin mutum biyu ba summa yusallima kutiba lahu sannan da yazo ya samu ya danyi nafila gurgurdan abin da Allah ta'ala ya rubuta masa zai sallata na nafila shine kafin liman yazo kenan ake nufi thumma yunsitu idza takallama al-imam sannan kuma yayin da liman yazo ya fara huduba to ya bar komai yayi shiru al-insatu fil khutba kenan to ba wanda zai yi waɗannan abubuwan da aka zana inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra face sai an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa tsakanin wannan juma'an wa bainal jumu'a ma bainahu tsakanin wannan juma'an da yake cikin ta wa bainal jumu'atil ukhra da wata juma'a daban ita ce suka ce juma'an da ta wuce saboda wasu hadisai sun yi saraha cewa juma'an da take bayan wannan juma'an sai an face sai an gafarta masa daga wannan juma'an laifukan da yayi daga wannan wato daga wannan juma'an abin da yayi baya zuwa juma'an baya da ya aikata laifuka kaga kenan ma taqaddama min zambihi kenan ma taqaddama hadisi suna zuwa da yawa a ce wanda ya aikata abu kaza ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi ingantattun hadisai wasu hadisai kuma zaka samu suna cewa ma ghafara lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akkara to ba wani hadisi malamai sun ce ba wani hadisi ko guda ɗaya wanda ya inganta cewa in mutum yayi laifi za a gafarta masa ma ta'akkara min zambihi duka hadisan da suke cewa ma ta'akkara ba su inganta ba hadisan da suka inganta ma taqaddama mafhum ma taqaddama min zambihi wannan kan hadisai ingantattu da yawa wanda ya aikata abu kaza ghafara lahu ma taqaddama min zambihi amma ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akkara sai annabi muhammad shi kan wannan ba wai hadisi ba inna fatahna laka fathan mubina liyakfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza wannan hadisin ya kunshi abubuwa na ce ibn hajar al-asqalani ya kawo cikin fathul bari abubuwa guda 11 wanda ake bukata mai zuwa juma'a ranar juma'a yayi shine yayi wanka da farko yayin zuwa juma'a ya shaf wato ya gyara kanshi shine aka yi maganar adduhun wannan babin kenan ya gyara kanshi ya taje ya shafa mai kamar da sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin itikafi ma kullun da safe da yamma sai ya zo sai ya taso daga inda yake itikafi cikin masallacin ya zo dab da kofar masallaci inda nan kofar ana fita kofar sai dakin ta zai zo ya miko kansa sallallahu alaihi wasallam ta wanke masa ta taje masa ta shafa masa man da take shafa mishi aka sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace wani lokacin ma tana cikin halin yanayin al'ada amma haka wannan ba zai hana ta tabi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wanke masa kai ta taje masa kuma ya koma ya cigaba da ibadan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda tsafta abun bukata ce kwarai musamman ga wajen musulmi ko musamman a yayin lokacin ibada ko musamman kebattacce ibada irin sallan juma'a ibada ce wanda ita cikan kamalan ibadan tsafta ko shi yasa aka yi ta maganan wanka ko ghusl yawmil juma'ati wajibun ala kulli muhtalim hadisan da aka karanta a baya wanda nan gaba za a sake karanta su to yayi wanka yayi kwalliya yasa mafi kyau cikin kayansa in so ne ya sa farare in babu farare to ya sa mafi kyau cikin kayansa saboda ita ma juma'a idi ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa turare ya kuma isa masallaci da wuri mafhum sannan in ya isa masallaci yayi nafila daidai gurgurdan abin da zai iya yi saboda dama shi juma'a ana so mamu ya riga liman zuwa saboda ya samu daman da zai nafulfuli da salatai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ranar salati ce rana ce ta salati wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a hadisai da yawa wani hadisin ya ce wanda ya mun salati 40 ran juma'a kaza wanda ya mun salati da yawa kaza ku yawaita mun salati a daren juma'a da ranar juma'a to ana so mutum ya isa da wuri domin ya samu yayi salatai da yayi nafilfuli da yawa yayi salatai da yawa kafin zuwan liman in liman ya zo kuma sai ka dakatar da komai sai sauraron khutba kuma da yin sallah to yayi sallah nafila gurgurdan abin da zai iya yi kuma karya taka kafadun mutane karya magana haka dai abubuwa ne guda 11 Ibn Hajar al-Asqalani ya zano su cewa to wannan suna daga cikin abubuwan da suke sawa mutum samun gafaran zunuban da aka yi magana duk da cewa ba sharadi bane sai kai abu kaza dole Allah madaukakin sarki zai gafarta maka zunubi shi dai Allah ta'ala abin da yake bukata shine imtisalul awamir wajtinabun nawahi ko daidai gurgurdan abin da zaka iya yi na imtisalul awamir din shine abin da Allah ta'ala yake kai kaza ko manzo Allah sai yake kai kaza to kai iya daidai gurgurdan abin da zaka iya yi abin da Allah ta'ala yasa shine ikon abin da zaka iya yi shi kuma ka nisanci hani shi kuma duka duk abin da aka hana ka wannan karkace a iya gurgurdan abin da zan iya hanuwa shi ba gurgurdan abin da zaka iya hanuwa zaka iya denawa duka abin da aka ce karka yi to zaka iya barin shi baccacan حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عن الزهري قال طاووس فقلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري دغ أبو اليمان دغ شعيب دغ الزهري دغ طاووس يتي ناتي دا ابن عباس الله يقرأ ما سيدا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتي سنة فتاة شوى منزل صحابي سنة فتاة شوى منزل صلى الله عليه وسلم يأتي يقتصلوا يوم الجمعة يوم الجمعة كوريك يوم وانكاران الجمعة واقسلوا رؤوسكم كورنك وانك كاونك وانك كاونا أن يذكروا الخاص بعد الأم أين أنك وانك هل وانك كي ينتشكو تو أما سيأك ساكي أنبتا وانك كي ابن حجر يتي أنا دليل ساكي أنبتا وانك كي سبو دا أنونا وانكا تككي أكي نوفي ko ba wanka wanke wani bangare ko wanka alwala kadai ba a ana nufin wanka gaba daya tare da wanke kai din musamman wanke kai din kuma wani abu ne muhimmi gashi kuma an sake ambatan shi a kuma amma masa babi na duhun cewa ka shafa wani abu akai kaga ya kunshi ka wanke kai din ka gyara ka shafa wani mai saboda su larabawa adatan mutane ne ba su tara gashi ba irin bane masu yin kulkul kullun da kullun ko akwai wanda bai taba yin kulkul ma a rayuwar shi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aski na kulkul a irin wanda za a cire gashi duka gaba daya yayi sau daya tak ne ko sau biyu a rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau daya tak ko sau biyu wasu malaman tarihi sun ce sau daya tak wasu kuma sun ce sau biyu tak wasu suna kirga sau biyun wai hada na yi goda haka mai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ku wanke kawunan ku wa illam takunu junuban ko da ba ku da janaba ku yi wanka in kuna da janaba a malamai suka ce in mutum na da janaba lokacin wankan juma'a yayi sai ya wanka daya niyan kaga yayi niyan wankan janaba amma ya hade masa har da wankan juma'a tare saboda shi wankan janaba wajibi ne wankan juma'a kuma sunna ne yace to wa illam takunu junuban ko da ba ku da janaba a ku yi wanka domin juma'a wa asibu min at-tib kuma ku sanya daga turare a qala ibn abbas da shi malam tawu sai ce na tambayi ibn abbas wannan sai ibnu abbasin yace amal gusulu fa na'am yace eh lalle ni ma na shaida maganan wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da wanka ranan juma'a kwarai yace wa amma tibu fala adri yace amma maganan turaren nan ban sani ba tukunna a duk da kuma akwai wani hadisi akwai hadisi an rawaita daga shi kanshi ibnu abbasin din hadisan da suke magana akan maganan turare din to amma anan suka ce ko dai ɗayan biyu ne ko ya zama a san da tawus ya tambaye shi ibnu abbasin a riwayan maganan turare sa turare ran juma'an bata iso mishi ba a lokacin bai ji ba tukunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga wanda yake ya siqu bihi ya aminta da shi ko kuma a'a yayi haka ne dan ya ware abin da yafi muhimmanci ahammu alal muhim idan duka waɗannan abubuwan ana buƙatar su a juma'a ana buƙatar wanka ana buƙatar sa turare to wanka shine ahammu sa turare muhimmi ne a juma'a to amma wanka shine ahammu minhu ma'ana shi yafi shi muhimmanci saboda haka sai ya ware tsakanin su haddathana ibrahim ibn musa qal akhbarana hisham an ibn jurayj akhbarahum qal akhbarani ibrahim ibn maysara an tawus an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu dhakara qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi al-ghusl yawm al-jum'a fa qultu li ibn abbas ayamassu tiban aw duhnan in kana inda alihi fa qala la a'lamu hadisin nan ma da isnadin shi ma dai irin hadisin sama ne riwaya ne kawai ya bambanta daga tawus daga ibn abbas Allah ya kara musu yadda yace annahu dhakara qawlan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ambaci fadin manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil ghusl a cikin maganan wanka ranan juma'a fa qultu li ibn abbas sai tawus yace sai nace da ibn abbas ayamassu tiban aw duhnan in kana inda ahlihi mutum zai sa turare ne ko kuma ya shafa wani mai mai kanshi haka a koda daga iyalinsa ne in shi bai da shi koda ya karba na iyalinsa ne ya shafa ko ya sa turare ranan juma'a fa qala la a'lamu sai ibn abbas yace a ban san wannan ba kam amma maganan wanka shi kan wannan na sani babu yalbasu ahsana ma yajid wannan babin zai yi magana akan shine mutum ya sanya tufafi mafi kyau din tufafin da ya samu mato abin da yake ma yajid tufafin da yake da su to ya sanya ahsana minhu ya sanya mafi kyau daga tufafinsa wanda suka zama su ne mafi kyau cikin tufafinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kansa yakan ware tufafi kayan sawa na musamman domin juma'a da kuma taron baki wafudu haka da suke zo masa shi yasa zamu karanta hadisi wannan hadisin ma da yake cikin babin kenan da zamu karanta cewa sayyidina Umar ya shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga wata riga ta ado amma ta ado da arhali ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai wannan saboda zuwa Juma'a ko Idi ko taran baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a wannan ai sai dai irin hadisin da zamu karanta a ciki yace sai wanda bai da rabban lahira ma'ana wanda bai jin tsoron Allah shine zai sa abinda Allah ta'ala ya hana saboda an sharigan ta alhari ne alharir حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى هلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها هلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها هلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في هلة أعارض ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أقصها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا daga Abdullah ibn Yusuf hadisin muwatta daga Imam Malik daga Nafi'u Maula Abdullah ibn Umar shi kuma daga Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab ra'a hullatan siyara cewa sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya ga wata kayan ado hulla abinda ake cewa hulla shine riga da zani ko riga da wando ko dai wato tufa dai cikakkiya ita ake cewa hulla mana abin nan tufa cikakkiya in kayan maza ne misali a ce izar kwarjalle ko ake cewa ko kwarjalle ma'ana wanda zai za a daura kuma a yafa wani a sama ma'ana tufan da take guda biyu za a daura a sama ko kace kawai dai misali a nan muna iya cewa riga da wando in yanzu dai kuma kana iya cewa riga da wando da babbar riga misali ma'ana kayan da su ne karshen fitan mutum a ado su ake cewa hulla a ra'a hullatan siyara'a ya ga wani kayan ado siyara'a wanda aka musu ado da alharini siyara'an nan sun ce an cirato shi daga siyur ne siyur shine kayan awarwaro ko kayan awarwaro da ake yi haka na mata da sauransu suka ce to an cirato wannan daga wancan sunan ne amma ana nufin siyara'a anan ana nufin atufan alharini faƙala ya rasulullah sai sayyidina Umar yace ya ma'aikin Allah law ishtarayta hadhihi falabistaha yawm aljumu'a da maka sai wannan ka rinka sa ta ranar jumu'a walil wafd kuma da lokacin da zaka yi baki idza qadimu in zasu zo ko in sun zo alayka zuwa gare ka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah wannan sai wanda bai da rabban lahira shine zai saka wannan tufan saboda mene saboda tufa ne wanda Allah madaukakin sarki hana namiji yayi ado da ita an hana namiji yayi ado da alharini an hana namiji yayi ado da gol sai dai mata to yace sai wanda bai da rabban lahira summa ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hahulalun yace wata rana sai aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ha daga cikin tahulalun wato wadansu kayan ado haka wadansu tufafi aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu tufafi irin wadannan fa ada Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu minha hulla sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dau hulla daga ciki ma'ana ya dau wani kaya kala daya sai ya bawa sayyidina Umar irin wancan kayan da sayyidina Umar ya taba ce mishi ya saya yace a'a fa qala Umar sai sayyidina Umar sai ya ce ya rasulullahi ka sautaniha asla yanzu ni ka bani wannan insa kenan وقد قلت في هلة أطارد ما قلت bayan ka taba fadan a cikin tufa na azrufa irin a cikin tufa na alharini makamancin wannan ka fadi abin da ka fada akai cewa man la khalaqa lahu fil akhirah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni lam aksuka ha litalbasaha ban baka dan ka sa ba ba na baka kai ma dan ka sa bane fakasaha Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akhallahu bi Makkah sai sayyidina Umar sai ya dauka sai ya aika ma dan uwansa a garin Makkah akwai dan uwan shi wanda suke mahaifiya guda daya a mahaifiyansu daya a lokacin bai musulunta malaman tarihi sun samu sabani an ce daga baya ya musulunta an saba a wajen musuluntan shi sai sayyidina Umar ya aika masa a lokacin shi ba musulmi bane kenan shi zai iya yin amfani da wannan tufan kenan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sayyidina Umar danye wani abu da ita ko dai ya sayar a ko kuma ya kyautar amma ba dan shi yayi ado da ita ba misali a mutum ya baka agogo na gold ko wani abu na gold haka a ba dan ka sayar ba ko dan ka ajiye a matsayin kadara dan ana saya a ajiye a matsayin kadara ko misali mutum ya sai agogo na gold haka irin mai tsada kwarai din nan ya ajiye a matsayin kadara ba dan ado ba wata ran zaka fidda shi ka sayar dan yin wata bukata ko wani abu makamanci to kaga wannan ba laifi amma dan ka sa a matsayin ado ga namiji musulmi bai halatta ba sai dai ga mata su mata an yadda musu su yi ado da kowane irin a kayan ado ko mai tsadan shi babu siwaki yawmal jumu'a wa qala abu sa'id anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yastan wannan babin zai magana akan aswaki a ranan jumu'a wa qala abu sa'id yace ya rawaita hadisi daga manzala sallallahu alaihi wa sallam cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam yastannu yana yin aswaki imam bukhari ya kawo wannan ta'alikan kenan haddathana abdullah ibn yusuf qala أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة حديث ده إسناد شيما وانا حديث موطاني ده إسناد شيزوا أبي هريرة الله قال ما سيدا شوى من ذلك صلى الله عليه وسلم ياتي لولا أن أشق على أمتي ده بعد أن كان نتقننت a bisa al'ummata ba in wajibtar musu da abin da zai rika ba su wahala lokacin shi shine istimalin aswaki a duk lokacin alwala kenan aw alan laula ana shuqqa ala ummati da ba dan kanna matsawa al'ummata ba anan ummatul ijaba ake nufi ba ka san al'umma kashi biyu ne akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa al'umma gaba daya al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummatul da'awa ne al'umma ne wanda Allah ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kirawo su yayi kira zuwa gare su ko ya kira kowa to da ya kira wasu suka amsa wasu ba su amsa ba wanda suka amsa musulmi kenan ana kiran su ummatul ijaba al'umman da suka amsa kiran manzon Allah to a mafi yawa kusan dukan wurare idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta to yana nufin ummatul ijaba yake nufi ba ummatul da'awa ba laula ana shuqqa ala ummati da ba dan kanna matsawa al'ummata ba wanda suke bin umarni na aw ala nas ko in tsananta wa mutane har yanzu dai al'umma din ake nufi wannan shakkul lirawi la amartuhum bisiwaki ma kulli salatin da na umarce su da yin aswaki a lokacin kowace sallah cewa duk sallan da mutum zai yi sai ya goge bakinsa sai ya shi sufahu wato sai ya goge bakinsa da aswaki a wata riwaya ma a kulli wudu'in tare da dukkan alola da badan kanna matsa musu ba wasu daga cikin malamai saboda fadin wannan laula ana shuqqa ala ummati la amartuhum suka ce wannan ya nuna wajibcin yin aswaki wasu cikin malamai sun tafi akan wannan wasu suka ce a wannan ai ya nuna cewa daya umarta din umarni ne zai zama umarni na ijabi amru ijabin ko wasu suka ce anan la amartuhum biswaki ya musu umarni amma umarni na in abu na ya kamata ba umarni na wajibi saboda ya ce laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum wannan ya nuna kenan da ya umarta din da yace la amartuhum da na umarce su to da ya umarta din to shine zai zama amru ijabin umarni na dole ba makawa idan mutum zai yi alula ko ba makawa duk sanda mutum zai yi sallah sai yayi aswaki to zai zama da mashakka saboda shi kuma nabiyur rahmati ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma dai ko ba komai dai hadisin ya nuna muhimmancin yawaita yin aswaki musamman kawo shi a maganan Juma'a da Imam al-Bukhari ya kawo shi a wannan yayi masa tarjuman wannan babin kuma ya kawo wannan hadisin to yana nuna kenan tafiya masallacin Juma'a ko ranan Juma'a rana ce wadda ake bukatan tsananta yin aswaki saboda rana ce ta haduwa da jama'a kuma rana ce ta haduwa da mala'iku a wani bigire guda daya shine masallacin Juma'a masallacin juma'a ya bambanta da sauran masallatai na salawatul khams saboda yawan haduwan jama'a shi yasa mun ba mu manta ba hadisin ba da makaranta sayyidina umar ya ba manzala sallallahu alaihi wasallam shawaran cewa ya sai wata riga dan sallan juma'a kenan sallan juma'a wata muhimmin abu ne a wajen musulmi a shi yasa ake son haduwa a masallacin juma'a da yawa ko zaka ga ba a son yawaita masallacin juma'a kaman yawaita masallacin salawatul khams saboda me saboda masallacin juma'a wuri ne wanda ake bukatan haduwan al'umman yanki duka su hada a wurin dan kowa ya ga kowa malamai suna cewa daga cikin hikimomin ubangiji madaukakin sarki na sa mana sallah biyar a wuni sallan juma'a daya a sati sallan idi biyu a shekara suka ce iya daga cikin hikimomin ubangiji madaukakin sarki zumunci dan ayi zumunci da juna akalla duk musulmi da suke unguwa daya suna da masallaci to za su yi zumunci da juna sau biyar a wuni ko sau biyar a wuni ko da wani uzuri ya saka wata daga cikin salloli ta tsere maka misali ba haka aka so ba ka samu zuwa to zaka zo ta gaba ko kenan misali dazu da kai da ni da kai misali mun hadu a masallacin asuba bayan an yi sallah mun fito mun gaisa da juna a lafiya ya gidanka dai lafiya 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 an rabu wani abu ya faru a gidanka ko na tahani'a ko na ta'aziyya ma'ana ko dai wani abun da ya kamata in taya ka murna ko kuma in maka jaje tayyib jazakumullahu khairan ko kuma ni wani abu ya faru a gidana da ya kamata ka taya ni murna ko ka min jaje to ta wani hanya zaka ji ko ta wani hanya zan ji an gane to shine sai Allah madaukakin sarki daga cikin hikimomin sa mana sallah biyar saboda ya zama muna dunkula wuri ɗaya mun sanya mu'amalolin mun sanya tashi da faduwan junan mu yake a kullum muna haduwa da junan mu sau biyar to mun rawa bayan sallah asuba sai wani abu ya faru aka mun haihuwa ko aka mun rasuwa ko aka mun haihuwa ko aka mun rasuwa akai dai abin da tahani'a za a yi murna za a yi ko kuma jaje to ba mu hadu da kai ba to za mu hada da azhar a masallaci ko da an hada da azhar a masallaci shikenan zan ci ka kudi bayan rabuwar mu da kai bayan sallar asuba kaza ya faru ko kuma kai ka gaya mu wannan iya daga cikin muhimmancin haduwan to wannan mutanen da suke yanki daya kenan su yi masallaci daya an gane saboda dama ma'anan hada sallah saboda hada al'umma wuri guda wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ko cewa dai ko ba komai masallaci ya hada masallaci hada shi yasa babu ba babban abin da ya fi tasiri wajen raba kawunan al'ummar musulmi kamar raba masallatai mafhum saboda da raba masallatai ne za a fi samun nasarar raba al'umma saboda wanda aka raba masallatai dole jagororin al'umma ne malamai ne misali wanda zai ce wanda za a ware a ce a wannan masallacin mu ba za mu sallah a wannan ba bari mu ware namu wataƙila wanda zai jagoranci can malami ne wanda yana da mabiya a bayan shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi an fahimta kenan wasu al'umma ne su guda kaza suna ƙarƙashin wancan sai abin da yace za su bi ya kwanci abin da wancan ya faɗi shi ma wancan yana da wasu jama'a da suke shi ma bin nashi maganan mafhum kaga kenan masallaci wata wani asali ne na haduwan kan al'umma raba shi kuma wani asali ne na raba kan al'umman musulmi to ranar juma'a kuma idan misali mu can unguwa muna da masallacin mu da muke haduwa sau biyar a wuni can unguwan suna da nasu su suke haduwa sau biyar can suna to sai aka ce duka waɗannan unguwannin da muke haɗe da juna to mu haɗu mu samar da masallaci kuma na juma'a guda ɗaya mu naɗa wani limami guda ɗaya wanda kenan aƙalla a sati ko da unguwanmu da kai ta yi nisa a matsayinka na musulmi matsayina na musulmi ko innamal mu'minuna ikhwa to ko da unguwanmu ya yi nisa kai in ka tashi daga unguwa ka can ne wajen aikinka haka za ka yi ko wajen kasuwanka ni in na tashi nan zan yi ba mu haduwa to aƙalla dai a sati mu haɗu a masallacin juma'a kuma mu zo da wuri kan liman ya zo dan zuwanmu da wuri shi zai ba mu dama mu yi mene zai ba mu dama kafin shiga askar dinmu da za mu shiga salati da nashiloli kan liman ya zo za mu ɗan ga juna kai wane ai tauren juma'a da muka rabu ai ku rabuwanmu da kai ran juma'an nan na ƙara aure ai ku rabuwanmu da kai an mun rasuwa ai ku rabuwanmu da kai kaza sai ka ce ai ni ma kaza ka ko ba komai dai ni in na ji in na koma unguwanmu na wakilci waɗanda ba su zo wajen sanar da cewa akwai ɗan uwanmu musulmi da kaza ya same shi an gane sai kai la'akari da hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mene yake cewa a muminai dukansu kaman jiki ɗaya ne su mumine kaman jiki guda ɗaya ne su rika jin su kaman jiki guda ɗaya ne kuma dama jiki ɗayan ne matakar dai mutun ya haƙƙaƙa ya haƙƙaƙa dabi'un imani to zai ji da shi da dan uwan shi dukkan musulmai gaba ɗaya zai ji kamar jiki ɗaya suke da wani abu zai samu wani shi to shi zai ji abin a jikin shi an gane ka san jiki manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya misali da jiki yace idan wata gaba ta samu rashin lafiya to sai sauran gabobin su taya ta wannan rashin lafiyan da zazzabi da rashin bacci ciwon dan yatsa kawai mutum ya samu yanzu ya ganshi a cikin zazzabi ciwon kai da sauran su hakuri kawai in yana ciwo kaga hakuri ana cire shi ma a wannan amma hakuri kawai in yana ciwo sai ya ga ya bada ciwon kai ya bada zazzabi ya bada kasala duk gabobi su rika ciwo wai tiya shi suke saboda wai ai su tare suke da juna ba su rabuwa da juna to haka ake so mu'minai su zama to wannan yana daga cikin muhimmancin haduwa ranar juma'a a masallaci tare dan a ga juna an fahimta to haka dai har shi ma masallacin idi aka ce to shi kuma duka yankin gaba ɗaya su hadu bayan an kammala azumi su hadu domin godewa Allah madaukakin sarki tare su ga juna su yi zumunci da juna a masallacin idi idan lokacin aikin haji yayi waɗanda Allah ta'ala ya arzukta suka je suka sauke farali suna can sun yi arfajiya sun sauka lafiya to shikenan mu ma yau mu fita mu ƙara godewa Allah madaukakin sarki tare da su cewa Allah madaukakin sarki ya kai ƴan ƙomu sun samu sun sauke farali mu ma Allah ta'ala ga mu ma mun zo bayan gari gaba ɗaya tunda su ma a can suke a arfa to ma kar mu zauna a cikin gari mu fita mu ma mu tafi bayan gari shine ake masallatan idi a bayan gari haka dai duka in muka duba addinin musulunci koman sa akwai hikimomi a ciki kuma mafi yawan duk abin da ake haduwa ayi mutum biyu uku hudu biyar shida wanda musulunci ne ya umarni a wannan abin za ga akwai hikimar hadin kai a cikin abin akwai hikima ta hadin kai a cikin abin Allah ya kara hada kan al'ummar musulmi haddathana abu ma'mar qal haddathana abu al-waris qal haddathana shu'aibu bin hababa haddathana anas qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqsartu alaikum fi siwak wannan magana da nake sai tuno min da wani abu da ya faru duka shekaran jiya ko shekaran jiya wancan a unguwan da nake akwai wani mutum haka muna da sabanin fahimta misali da za a ce wannan zai ce ni dan dariqa wannan ya ce dan izala wannan ya ce dan shi'a wannan ya ce ni ba ruwana ko duka ba ana samu ba to akwai wani kan kwanan gidana dalibin ilimi ne kwarai wanda ni a yankin da nake ban ga dalibin ilimi kaman shi ba to amma sai ya zama ni bangaren da nake da wani bangaren da yake daban kawai sai a gani na je shagon shi na sama da awa biyu muna karatu da shi wani yaro haka matashi to shine sai mutanen lungu sai suka kira ni wanda su kuma suna ganin tare miki kai namu ne muna ganin kaza 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 amma ka je shagon wane sai nace a to gome na fito da shi ko kuma na shiga da shi nace na fito da tattafai ya bani aro ni ma kuma na bashi aron wasu suka ce ai dan kaza ne nace to kai da ba dan kaza mun da kake gaba tare kai kai karatu yadda yayi ko an ga ma zikiri kai Allah ya ce mi bai ce mi karatu ba ka san matsalan wasu kenan ko wai da an ka matsa akan karatu sai a ce sai a fara neman abin da za a soke ka da shi bai azkaru ba bai kaza ba bai san Allah ba kawai ka ce wai mutane su tashi su yi karatu su cire kansu daga jahilci da gidadanci shi wani kawai abin da ya fi so shine Allah ya soke wallahi mu da matafiyan mu wallahi dole sai an yi karatu in kaga mutum ya ki mu sai dai ya ki mu dan karatu ne ya guje mana saboda mun ce dole ai karatu ko baya san karatu sai ko ba ita sukan mu ta gefe a ai yan kaza ne ai a cikin namu ma ai su jabun cikin mu ne mun yadda wallahi in dai karatu da matsawa karatu shine jabu to mun yadda mu zama wannan yan jabun dan tashin alkiyama mu ga jagororin mutafiyar mu mu ne tare da su ko kuma wanda yake cewa karatu aikin banza ne shine tare da su za mu gani saufa tara idan jadal gubaru a farasun nahtaku am himaru za mu gani an cewa in yaki ya yaki ba a gane wa yake kan jaki da wanda yake kan doki sai kura ta lafa to kura za ta lafa za a gane ko da yake ma kuran alfa take ko kuran alfa take wannan hadisin da isnadin shi zuwa ga Anas ibn Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace aktsartu alaikum fi siwak ina yawan muku magana fi siwak a cikin maganan aswaki kaga wannan aktsartu alaikum ina yawan muku magana fi siwak akan maganan aswaki wannan hadisin ya nuna muhimmancin aswaki kwarai hatta masallacin mu na masallacin zon 5 din nan kawai saboda mun sa karatu ka a masallacin mun ce dole a yi karatu a sati sau biyar wannan waje zama saboda yunga suna nan a geshi suna suka mu suna zagin mu ko a ce in da dariqa salafiya ko salafiya dariqa ko menene ko ma me wallahi sai dai a fada in dai wuri mu ke jagoranci shi wallahi sai an yi karatu kuma ba za a daina zikiri ba ba za a daina zikiri ta wazifa da abubuwan da ake na dariqa ba amma fa sai an yi karatu in ku ba za a yi karatu sai dai fitar daga hannun mu ya koma hannun duk wanda zai koma حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشي صفه دقى محمد بن كثير يتي سفيان يذن تدمو دقى منصور دقى حسين دقى أبي وائل دقى حذيفة يتي من زال صلى الله عليه وآله وسلم يكسن شيء إذا قام من الليل إن يتاشد الدر دومين قيام الليل يشي صفه yana goge bakin shi wato yana yin aswaki duka dai wannan yana nuna mana muhimmancin aswaki saboda baki da shi ake zikirin Allah madaukakin sarki shi kuma Allah madaukakin sarki kullun yana buƙatan tsafta ne inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa madha illa tayyiban saboda haka to ake buƙatan tayyibin baki dan zikirin Allah madaukakin sarki musamman a lokacin da mutum zai yi zikirin Allah din zaka karatun alqur'ani zaka yi sallah zaka yi abubuwa na samun kusanci da Allah madaukakin sarki to ayi aswaki koda kuma mutum azumi yake duk da shari'an annabi Musa mun ga shi da yi aswakin ma Allah ta'ala yake me yasa yayi ko saboda shi a lokacin kuma rashin yin aswakin shi ake masa da bukata duk da kuma zamu ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la khalufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk wannan ba ya ce kawai shike lin mutum ko ba wakin shi kazanta an yi magana ya ce azumi yake ba kana azumi ka ya aswaki azumin ka ake bukata ba warin bakin da aka faɗa hadisi shi Allah yake da bukata ba da warin baki Allah yake da bukata sai a ce to kai sauro tafarnuwa in an yi magana ka ce saboda azumi zan yi shi kuma Allah yana buƙatar warin bakin mai azumi shi yasa naga bari in ƙara warin ko azumin mujarradin azumin ake buƙata amma ko mai azumi ana buƙatar yayi aswaki sai dai ba zai kai gaya wajen aswaki ba saboda gudun wucewan wani abu babu man tasawwaka bi siwaki ghairihi wannan babin zai yi magana akan wanda yayi aswaki da aswakin wani shi wato cewa ko da baka da aswaki kana iya karban na wani ka kariya ko ya tsaga ya baka ko wanda ma yake amfani da shi ka wanke ko ka gutsure wurin ko dai wani abu makamanci cewa babu laifi saboda muhimmancin aswaki ko da wurin wani kana iya karban aswaki ka gyara ka wanke kai ma ka yi aswaki da shi hadathana isma'ilu qal hadathani sulaiman ibn bilal qal qala hisham ibn urwa akhbarani abi an aisha radhiyallahu anha qalat dakhala abdurrahman ibn abi bakr wa ma'ahu siwakun yastannu bihi فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري الله وانا حديث ذا إسناد شي زواج سيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الله يكرم مسيدة تشي دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر تاتي عبد الرحمن ابن ابي بكر يا شغو وجنتا كينن وما هو سواكن تاره دشي اكو اسواكي يستن به ينا غوغه باكي ده wannan aswakin يستن به ينا غوغه باكي دشي فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سي منزل صلى الله عليه وسلم سي ya kafa kallo yake kallon Abdurrahman yana yin aswakin saboda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son aswaki kwarai yana cikin halin wannan hadisin ya faru ne lokacin da Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cikin halin jinya na rasuwa domin wannan ma mafi yawan malaman tarihi sun ce a ranan da yayi wafati ne a ran da yayi wafati saboda dama hadisai sun inganta duka malaman siyaru da malaman hadisi duka sun yi ijma'i cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati a hannun Sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa yayi wafati tsakanin cinyana da kafada na ina rike da shi a haka yayi wafati mun sani kuma dama ya kara sa jinya a dakin ta Allah ya kara mata yadda to cewa tana rike da shi yana cikin halin jinya Abdurrahman ibn Abi Bakr kanin dan uwanta kenan ya shigo duba shi yana rike da aswaki yana goje baki tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ta kallon Abdurrahman a wani riwaya ba wannan ba tace sai na fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar aswakin da ke hannun Abdurrahman ne shi mai goje bakin shi ana cikin fahalin jin jiki ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka an karanta hadisai a baya na yanda yana rashin lafiyarsa ta kasance ko mai tsanani kwarai wanda sallallahu alaihi wasallam ko zazzabi zai yi yakan yi zazzabi double din zazzabin da kowa yake yi sahabi yazo ya duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin yanayin zazzabi mai karfi ta bajike ce asalin haka ke zazzabi mai karfi yace ai linkin wanda ake dora wa kowa aka dora mu sai yace izan lada biyu kenan yace kwarai to haka amma duk da haka ana cikin halin jinya a randa ma za a yi wa fati randa kana iya cewa randa a lokacin da jinyan ya fi tsananta duk da ranan aka dan samu dan sauki lokacin asuba amma daga gari ya waye kuma jiki ya ƙara tsananta to amma ana cikin wannan yanayin wanda sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar shi ma in yana ba ta fita sai ka kara kunnanka ka sannan zaka ji me yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace to fa nazara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta Abdurrahman fa qultu lahu sai nace da Abdurrahman a wata riwaya tace sai na kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in karba maka aswakin ne tace sai yayi isharar da kanshi sai yace eh karbo min anan kuma tace fa qultu lahu ati hadha aswaka ya Abdurrahman sai tace ma shi Abdurrahman din da yake yin aswakin ba ni wannan aswakin Abdurrahman fa a'atanihi kaga anan sai da Aisha Allah ya kara mata yadda saboda zamantakewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta fahimci lisanul halin manzon Allah wanda kuma haka ake so ga wanda kake da zamantakewa da shi ma'ana ga namiji ya fahimci yaran zamantakewa ga iyalinsa ko ga ƴaƴansa ko ga shugaban ko da kowa dai wanda abokin mu'amalanka ne ba sai ya furta da baki ba ma'ana ka fahimci cewa idan wane ya infi'ali kaza cikin abu kaza kaza yake nufi ko saboda mene saboda shi ma yana ƙara wato fahimtan wanda kake zaune da shi ka fahimce lisanul halinsa kafin ya furta yana ƙara danƙon alaƙan kyan zamantakewa sai da Aisha ta fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yayin buƙatan aswakin yake ta tambaye shi yace kwarai yace Abdurrahman ya bata faqultu lahu a'tini hadha siwaka ya Abdurrahman ka bani wannan aswakin ya Abdurrahman fa atanihi tace sai ya bani fa qasamtuhu tace sai na karya aswakin qasamtu anan da sadi shine karyawa wasu malamai suka ce karyawa ba wasu suka ce ta gutsira biyu ne ta gutsira biyu ta bashi saura ta yi amfani da shi wa manzara sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a'a ta gutsire saboda mai abin da zai nuna a gaba cewa ta gutsire inda Abdurrahman din yake amfani da shi saman inda ya tauna nan ta gutsire sai ta tattauna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakinta da yawunta ko a wata riwaya dan wannan hadisi na da riwaya da yawa ne a wata riwayan tace da na karba sai na wanke da na wanke sai na tattauna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bashi sai ya karba yasa yake goge baki tace ban taba ganin ran da yake aswaki mafi kyau da burgewa kamar wannan ranan ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqasamtuhu sai na gutsira sai na karya summa madaktuhu na tattauna masa kenan kaga anan ya nuna mene ta yanke saman ne ko kuma ta karya din ma duka zai iya dauka da ta karya ta ba Abdurrahman nashi wanda yake ci gaba da amfani da shi inda kuma ta karya kasan ta tattauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a lokacin ana cikin halin rashin lafiya a yanayin ba zai iya bada daman da za a tattauna aswakin har ya kai inda za a iya goge baki da shi ba tace sai na tattauna mishi na bashi ka duba soyayya ko a lokacin da lafiyar shi kalau sallallahu alaihi wa sallam sai da Aisha za ta dauka ruwa a koko a kofi misali ko a kwarya haka dai abin shan ruwa makayin ruwa ta sha za ta ajiye za ta san ce ni ma mai komin in sha ya karba ya juya inda ta sha din ya sha da inda ta sha ya sha da inda ta sha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan karshen matsayi kenan ko auren Aisha ta kai matsayin haka auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba ta wuce zagi kuma a wajen wani ba summa madaktuhu fa a'aituhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace sai na bawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fastanna bihi yayi aswaki da shi wa huwa mustanidun ila sadri tace a lokacin yana jingine a jikin kirjina ina rike da shi ka auna duka yanda misali idan mutum yana cikin halin rashin lafiya ana rike da shi to haka zaka auna wannan ya tsaya haka zaka auna tana cewa na karanta wannan littafi sai da Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa na fifici sauran iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran matansa da abu goma daga cikin abubuwa guda goman daga ciki ko da ban iya kawo su duka ba tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyalinsa ta yi wafati sayyida Khadija bint Khuwailid ta rasu an yi da shi yayi wata matan sai yake cewa ba zai samu irin Khadija ba shi ya hakura tace ni Allah madaukakin sarki ya turo da hoto na a cikin wani handkerchief na alharini a rufe ya turo Jibrilu musamman Jibrilu yazo ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce in ka maka wannan ga matar da zaka aura zaka sai ka rude kawai sai naga Aisha ce ya gina Abubakar ko daga cikin abin da tace na fifici iyali manzala sallallahu alaihi wasallam na fifici sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi abu goma na farko kenan tace na biyu ni kadai ce wanda ya aura budurwa dukkan matan shi kakabdin su wanda ya aura guda goma sha kaza ya aure su ne duka zawarawa wanda wannan ma kuma wani karatu ne shi ma mai zaman kanshi a asiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tace kuma ni ce wanda aka samu wadansu suka mun kazafi cikin munafikai suka danganta mun mummunan abin da ba inda masaniya akan shi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya kare ni ba ba babana Abubakar ne ya kare ni ba ba wasu cikin musulmai ba Allah ta'ala da kanshi ya saukar da ayoyi guda 10 kaza tun daga sabai turo Jibrilu ayoyin da suke barrantar da ni kuma a ƙarshe Allah ta'ala ya ce kar wanda ya kara danganta wannan abun zuwa gare ni sannan ma kuma Allah madaukakin sarki yace to su kansu ma da aka ga musu me yasa a sanda ma aka fada din wanda aka ga ba su ce ƙarya ake ba ko to duka je tsana abuwa guda goma to daga cikin su dai akwai cewa tana cewa ya rasu yana rike a hannunta tsakanin kirjinta da kafadanta tace kuma an bisne shi a daki na har yanzu kuma a dakin nata yake Allah ya kara mata yadda باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة wannan babin zai magana akan abinda ake karantawa a sallan asbahi na ranar jumu'a wasu daga cikin sahabbai sun tafi akan wannan hadisin zai karanta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo madda haka ne wasu sahabbai sun ce a yana yawaitawa ne a ranar jumu'a inda yake karantawa ranar jumu'a a jumu'an asuba wato gobe jumu'a to asuban goben ma'ana asuban da zamu je asuban da in an wayi gari juma'a ne hadathana abu nu'aymin qal hadathana sufyan an sa'd bin ibrahim an abdurrahman wa ibn hurmuz al-a'raj an abi hurayra radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salati al-fajr alif lam mim tanzil as-sajda wa hal ata alal insan daga abu nu'aymin yace sufyan ya zanta da ni daga Sa'd ibn Ibrahim daga Abdurrahman shine Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj wanda ake cewa anil A'raj ko mafi yawan hadisi in za a ce anil A'raj an Abi Hurairah mutum na karanta motsa da sauran littafai da ta gani anil A'raj an Abi Hurairah shine Abdurrahman ibn Hurmuz daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaqra'u fil jumu'ati fi salati al-fajr yana karantawa a fil jumu'a a ranar jumu'a fi salatil fajri a sallan asubahi yana karanta alif lam mim tanzilu kitabi min Allah al-aziz al-hakim ko yana karanta suratul sajda ita ce sura mai aya 30 yana karantawa a raka'an farko wa hal ata alal insan yana kuma karanta hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an maskura a raka'a na biyu kenan ibnu hajar al-asqalani wallahu a'lam ya ce dalilin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawan karanta ko kuma ya dawo madda karanta suratul sajda da suratul insan a sallan asubahi na ranar juma'a saboda abin da waɗannan surorin suka kunsa na halittan dan adam da kuma na halittan dan adam da halittan annabi adamun kanshi da kuma abin da ya kunshi azaba ranan tashin alkiyama da kuma cewa ana tunawa mutane cewa dan adam ga yanda kake ga yanda Allah madaukakin sarki ya halicce ka ga yanda zaka kare ita kanta duniya za ta kare ne a ranan juma'a cewa saboda ranan juma'a ita ce ranan da za a tashi alkiyama a cikin ta annabi adamu an halicce shi a ranan juma'a wanda shine abul bashar duk dan duk mutumin duk inde jinsin mutum ne da yake bayan kasa to annabi adamu ne asalin sa to ga yadda aka halicce shi ga yadda aka halicci mutum ga yadda mutum zai kare ga kuma ita kanta duniyan za ta kare ne a ranan juma'a ibnu hajar ya ce wallahi a'lam wannan ne yasa manzo sa sai yake yawan karanta as-sajda wa hal ata'a al-insan wanda kowaccen su aya 30 ce yana karantawa na ce daga cikin sahabbai sun ce wasu sun tafi akan dawwamar da karantawan cewa duk juma'a baya canjawa wasu kuma sun ce a yana yawaitawa ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka dai malamai suka karfafar da sunnancin karanta waɗannan surori a ranan wato a ranan juma'a da asuba ko da mutum bai karanta duka surorin ba ko da ayoyi daga ciki ne a raka'a farko mutum ya dau wadansu ayoyi na suratul sajda a raka'a na biyu ya dau wadansu ayoyi na suratul insan sannan wani hadisi kuma ya kara da cewa a sallan juma'a ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta juma'a da idza ja'akal munafiqun a sallan juma'a a raka'a farko yana karanta yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul quddusil azizul hakim suratul juma'a a raka'a na biyu yana karanta suran gabanta ita ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah to haka dai duka dai wannan yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita su wa'innan surorin wannan a sallan asubahi wannan a sallan juma'a wanda kuma yin hakan sunna ne sabawa hakan kuma ba sabawa sunna bane ba a ce saboda baya daga cikin abubuwan da in mutun ya bai yi ba dan ai ba dukkan limami bane ya haddace suratul sajda da suratul insan kuma ba sharadin limanci bane sai ka haddace sajda da suratul insan sannan zaka zama limami saboda haka dai ana sunna ne in an yi rashin yin kuma ba bid'a bane wallahu a'lam ina ganin zamu kwana anan zamu rage minti 15 domin tambayoyi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.